Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 15 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio na birnin kuma sun gana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da kasar China ta ruguje. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov sun amince da tattaunawar yin aiki tare domin farfaɗo dangantakar da ke tsakanin su. Haka kuma ministocin kungiyar tarayyar Turai na kira da tsagaita wuta a cikin gaggawa a kasar Libya.
To kanan labaran kenan. Bayan kun gaba jin labarai ko za ku ji tsokaci da Professor Samuel Zalanga, wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka yayi akan maganan rarraba masarautar Kano.
Wannan abin ya bata mu rai ba don ni ko dan masu sarauta bane ko wani abin dan talaka ne, amma na damu domin a bisa ga fa'inta na yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda mun daɗe ba mu samu ba arewacin Najeriya.
To za kuma ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya gudanar da tattaunawa akan rikicin ƴan aware da ke faruwa a ƙasar Kamaru a karon farko. Muna kuma ɗauke da shirin demokaradiyya a yau da kuma tsarabar watan Ramadana na karatun Alƙur'ani mai girma da yara za su karanto, amma duk sai bayan mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da China ta ruguje, ya kuma nuna abin da kowa ke gani a matsayin yakin cinikayya tsakanin manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a duniya, da cewa an zuzuta abin. Muna tattaunawa kuma za a ci gaba da yi, a cewar Trump lokacin da yake amsa tambayar da Muryar Amurka ta yi masa a fadar White House da safiyar jiya Talata kafin ya hau jirginsa da ake kira Marine One. Trump ya ce mun samu amincewa kan wani batu, amma kusan ƙarshe sai suka ƙi amincewa. A maimakon haka, jami'an gwamnatin suka ce wannan makon shugaban ƙasa ya yanke hukuncin ɗaukan mataki akan abin da ake gani yaƙin cinikayya ne da ƙasar China. Da yake magana da manema labarai 'yan sa'o'i bayan kalaman Trump, shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki Sanata Mitch McConnell ya ce babu wanda yake nasara akan yaƙin cinikayya. Ya ƙara da cewa muna fatan wannan abubuwan da ake za su kai ga matsaya mai kyau. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov sun amince tattaunawar yin aiki tare domin farfaɗo dangantakar da ke tsakanin su da kuma buɗe kafofin da za a ke ganawa, wato ganawa biyo bayan tattaunawar da aka yi jiya Talata a birnin Sochi. Ko da yake Pompeo da Lavrov sun tattauna akan matsaloli masu yawa da ke tsakanin su da dama da kasashen waje, ciki har da matsalolin da ake fuskanta a Iran da Koriya ta Arewa da Ukraine da Syria da kuma Venezuela, ba su dai samu nasarar cimma matsaya akan kowace irin matsala ba. A wataren manema labarai da ministocin biyu suka gudanar bayan tattaunawar tasu, Pompeo ya ce Amurka ta shirya, wato ta shirya gyara dangantakar da ke tsakaninta da Rasha, amma tana mai sa ran takwarata ta Rasha za ta ɗauki abin da muhimmanci. Wannan shine karan farko da Pompeo ya taɓa zuwa Rasha a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Amurka. Bayan ganawarsa da Lavrov, jami'an diplomasiyyar Amurka sun gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Karan harbin bindiga ya barke da yammacin ranar Litinin a birnin Khartoum lokacin da jami'an tsaro suka yi aron gama da masu zanga-zanga a daidai lokacin da kwamitin soja da ke riƙe da mulki a Sudan ya sanar da cewa an cimma yarjejeniya da shugabannin masu zanga-zangar a ƙasa, wato akan mulkin ƙasar. Jami'an tsaro sun yi da kaki ɗauke da makamai sun riƙa kawar da shingayen da masu zanga-zanga suka kafa, suna harbi da bindiga da amfani da barkonan tsohuwa da kuma dukan masu zanga-zangar. Waɗansu shaidan gani da ido sun ce an kashe mutane da dama an kuma raunata wasu. Kwamitin sojin da ke mulki a Sudan ya zargi waɗansu ɓata gari da bai bayyana ba da harin da aka kai, ya kuma ce wani jami'in soja ɗan, wato sojan ɗan sanda da ke a matsayin mejo na daga cikin waɗanda suka mutu. amma babu musaniyar ko wane ne yake da alhakin harbin da aka yi. Yasir Muhammad, wani lauya, yayi magana da muryar Amurka bayan da ya tsere wa harbin bindiga. Yace abin mamaki shine ba za su iya fadin wanda ya kai musu harbin ba, amma daga abin da ya gani da ya kuma fuskanta, alamun wasu sojojin boye ne ko wasu masu shiga burtu suka haifar da wannan tashin hankali. A halin da ake ciki kuma sojoji akan wata babban mota da ke dauke da babbar bindiga mai sarrafa kanta suna zagayewa a kusa da masu zanga-zangar, lamarin da ke rikitarwa wajen sanin ko su ne suka fara kai harin. Ministocin kungiyar tarayyar Turai na kira da tsagaita wuta a cikin gaggawa a kasar Libya. Kana ya sun yi wa bangarorin biyu kasheri da su koma teburin sulhu domin ninke barkar da take tsakaninsu. A wata ganawa da suka yi a Brussels a birnin Ayabato ranar Litinin, ministocin sun kara jan hankali akan fadan da ya barke a kusa da birnin Tripoli, wanda aka fara a watan da ya gabata bayan da 'yan kishin kasar masu goyon bayan Khalifa Haftar suka kaddamar da hari a babban birnin na Libya, wanda ministoci suka ce zai iya zama barazana ga zaman lafiyar kasa da kasa da tsaro. Wannan kira nasu na tsagaita wuta ya zo ne bayan rahotanni da ke nuna cewa 'yan ta'addan na ƙara samun makamai. To, daga ƙarshe shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahoton da ke cewa yana duba yiwuwar aika dakarun Amurka 120,000 domin su fuskanci Iran, amma bai kawar da shakkun cewa nan gaba zai iya ƙarin sojojin ba. Ina jin dai labaran ƙarya ne, Trump ya ce a kan rahoton da New York Times ta fitar da ke cewa fadar White House na duba yiwuwar aika dakarun Amurka 120,000 zuwa yankin. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta riga ta aika da babban jirgin ruwa mai dauke da jiragen yaƙi masu ruwan bombai zuwa can yankin. A cewar rahoton na New York Times, ana duba yiwuwar aika da wato dakaru 120,000 domin amfani da su wajen mamaye Iran, abinda wasu ke gani ana buƙatar ƙara yawan sojojin fiye da haka.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, biyo bayan rarraba masarautar Kano zuwa gida biyar, masana da masu fashin baki sun yi ta sharhi a kan wannan batun. Farfesa Samuel Zalanga, ɗan Najeriya ne mazaunin nan Amurka, shi ma ya ɗora muryarsa a kan sharhohi da masana suke yi, inda ya bayyana wa abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu rashin jin daɗinsa da wannan mataki da majalisar jihar Kano ta ɗauka.
Wannan abin ba shi ne ya kamata ya zama babban damuwar Najeriya yanzu ba. Abin da ya kamata a arewacin Najeriya ko kuma a Kano mu damu da shi shine waɗannan shugabanni, ina ce shugabanni ina nufin shugabannin zamani wato kamar su gwamnoni da sauransu, da kuma shugabanni wanda kamar na tarihi na al'ada wato kamar shi mai martaba sarkin Kano kenan da sauransu da wanda suke gabashin sa, babban abin da ya dame mu shine yadda za su hada kai su kawo ci gaban ƙasa, ba abin da zai kawo rikici da raba hankalin jama'a da sauransu ba. Domin mutum misali ya duba sarautan Kano ta koma tun wajen 1804 lokacin da aka yi jihadi, amma mutum ya zauna ba wai kadai Kano bane, da sauran wurare a arewacin Najeriya cigaban mu yana baya, ba kadai cigaban mu a Najeriya ba. In an kwatanta cigaban arewacin Najeriya misali da wasu bangaren Najeriya, su ma suna da damuwa amma mu damuwar mu yafi nasu. Kuma mutum ya yi kwatanta cigaban Najeriya da cigaban wasu kasashen da ma musulmai za ka samu cewa sun ci gaba sun fi mu. To, maimakon a zauna ana wannan raba hankalin jama'a, ya kamata da su shugabanni na zamani wato su gwamnoni da sauransu su haɗa kai da waɗannan sarakuna ɗin domin su kawo cigaba. To, shi yasa ni da na karanta abinda na ga gwamnan Kano yake so yi, ban ji daɗi ba. Lokacin da nake jami'a na je ƙasar Malaysia, na je ne wata shida ina binciken yadda Malaysia wadda ƙasa ce wanda kamar musulmai sun fi yawa amma ta ci gaba. Ina ƙoƙarin kwatanta me yasa su suka iya suka ci gaba, su musulmai ne, amma mu a arewacin Najeriya akwai musulmai da yawa kuma mafi yawan shugabanninmu musulmai ne, amma kuma mu arewacin Najeriya ba mu ci gaba ba. To, ni lokacin da na ji maganganun da sarkin mai martaba sarkin Kano lokacin da nake Najeriya bara kenan, ina kwatanta shi da shugaba Prime Minister Mahathir Mohamed na Malaysia, domin shi ya kawo cigaban ƙasar sosai sosai. to shi yasa ni na damu da cewa tunanin cewa za a rage ko mukamin mai martaba sarkin Kano ko kuma ma yadda na karanta ana kokari ma canja shi gaba ɗaya ma tuɓe shi daga sarautar sa da sauransu wannan abin ya bata mun rai ba don ni ko dan masu sarauta bane ko wani abu ni dan talaka ne amma na damu domin a bisa ga fahimta na yana ɗaya daga cikin shugabanni wanda mun dade ba mu samu ba arewacin Najeriya wanda suke kokari su yi magana kawo canji domin a kyautata rayuwar jama'a musamman ma talakawa mun samu mutum kamar haka wanda yana da sarautar sa ni mutum zai iya samun sarautar sa zan ba shi girma idan zai yi abin da zai kawo ci gaba ma kasa
eh wato akwai waɗanda suke ganin rashin kau da kai ko kuma sa baki da yake ko furci da yake akan waɗansu lamura da yake ganin ba sa tafiya daidai din nan na ɗaya daga cikin dalilan da yasa ba suke sakon saka da gwamnati daga matakin jihar tarayya kana ganin yana iya yiwuwa yana daga cikin dalilan da yasa aka rarraba wannan masarautar kamar yadda waɗansu suke cewa
to wa da la farfesa Samuel Zalanga kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu to sai a biye mu a shirinmu na hantsi domin jin karashin wannan hira inda kuma za mu tashi daga wannan tambaya da Alheri ta masa a ranar Litinin ne Majalisar Dinkin Duniya ta shirye gudanar da tattaunawa akan rikicin ƴan awari da ke faruwa a ƙasar Kamaru a karon farko wannan tattaunawar da yana zuwa ne a lokacin da tashin hankalin ya haifar da mutane barin gidajensu daga bangaren masu amfani da harshen Ingilishi zuwa bangaren masu Faransanci inda mutane ke cikin halin neman taimako ga dai Sarfilu da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin daga birnin Yaounde
President, don't send me for come beg una say me this trouble end.
May God bless
the end.
Wannan shine Prime Minister kamar Joseph Dion Guta lokacin da ya kai ziyara garin masu amfani da harshen Ingilishi a Bamenda ranar Asabar. Yana roƙon mutane da su shawarci ƴan uwansu da suka shiga kungiyar mayakan ƴan aware da su koma gida. Dion Guta ya ce shugaban ƙasa Paul Biya ne ya aika shi ya faɗa wa mutane cewa ya shirye bin duk wata hanyar sasantawa. Amma banda maganar raba kasar Kamaru yayin da Prime Minister yake yawo roƙon neman zaman lafiya rundunar sojojin Kamaru sun bayyana cewa yaki da ƴan awaran na ƙara tsanani inda aka ruguje musu sansanoni tare da kashe mayaka sama da 20 yar jaririyar Flora Yenus mai shekaru 38 kenan take kuka a majami'ar Katolika ta Obili a babban birnin kasar Yaounde tace ta gujewa fadan da ake yi ne a makon da ya gabata daga ƙauyen Tabafanji dake yankin masu amfani da Ingilishi a yankin Arewa maso yamma tace ta rasa mijinta a lokacin wani fada da sojoji
adikoi my sister asewe adefo Yaounde
tace lokacin da ta isa birnin Yaounde ita da ƴaƴanta hudu ba su da wani abin da za su ci ko su sha balle ma wajen kwana tace majami'ar Katolika ce ta ba su damar kwanciya a azuzuwa suka kuma nemi kristoci da su taimaka musu duk wanda cewa tun farko ƴan uwanta sun faɗa mata cewa ba za su iya taimaka mata ba saboda yanzu haka suna da wasu ƴan gudun hijira da suke taimakawa tace yaranta suna fama da rashin lafiya da yunwa majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane 500,000 aka raba da gidajen saboda faɗan da ake yi Allegra Biyoci mai shirye tsare-tsaren majalisar ɗinkin duniya a Kamaru ta ce kullum mutane na ci gaba da neman tallafi.
We are fully aware of how many people are suffering on so many different needs whether it's health.
Ta ce muna sanar da yawan mutanen da ke cikin bukata bangarori daban-daban kamar bangaren lafiya, ilimi da neman kariya. Haka kuma ina tunanin ana ta kokarin taimakawa mutanen. A makon da ya gabata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce mutane 1,800 aka kashe a yakin. Haka kuma ta ce tana da shaidun da ke nuna gwamnati tana kama ƴan awari tana gallaza musu. Yanzu haka tana riƙe da wasu. Eliria Algrozi babbar mai bincike ce a kungiyar Human Rights Watch a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
We have compounded accounts from former detainees with information provided by former detainees families and lawyers as well as forensic.
Tace mun samu bayanai daga wasu da aka taba rufewa a baya da ƴan uwansu da kuma lauyoyinsu. Haka kuma mun samu bayanai daga wasu ƙwararru da ke duba hotuna da hotunan bidiyo irin na gallazawa da cin zarafin da ake wa ɗan da aka kama. Kungiyar Human Rights Watch ta ce tana kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya Allah wadai da gallazawar da ake yi mutane da kuma kira ga gwamnati ta kawo ƙarshen waɗannan abubuwan da suka fara faruwa tun lokacin da rikicin ya fara. Ministan harkokin cikin gida na Kamaru, Paul Atangaji, ya ce alhakin kama-kaman mutanen da ake da kashe-kashe da gallazawa ya rataye ne akan ƴan aware. Ya ce a yunkurin gwamnati na samar da zaman lafiya za ta iya yafiya mayakan da suka ajiye makamansu.
Fasarar rahoton Moki Edwin Kinzeka kenan daga birnin Yaounde. Wayannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti kusan 16 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Demokratiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. A makon da ya gabata mun tabo batun tsaro da yakicinyewa a ƙasa, musamman shiyar Arewa, inda kama mutane a garkuwa da su domin samun kuɗin fansa ya zama ruwan dare. Bincike ya nuna cewa tun shekara 1999 da aka koma mulkin demokradiyya, ana samun labarin kama mutane a garkuwa da su a jihohin Niger Delta. Amma wanda aka taba yi a shekara 2005 shine kama wasu turawa ma'aikatan man fetur a Niger Delta, kuma aka nemi kuɗin fansa a kansu. Daga nan ne wannan ɗabi'a ya ci gaba har ya iso jihohin Arewa. Gashi a yanzu al'amarin yana nema ya gagari kundila. Daga ina aka yi sakaci har al'amarin ya ta'azzara? A yau za mu tattauna da ƙwararru a fannin tsaro. Da farko ga Manjo Bashir Shu'aibu Galma, MNI mai ritaya, da nazarin yadda harkar tsaro ya taɓarɓare.
Dalilai suna nan da yawa. Waɗansu sun fara daga jihohin ne, waɗansu kuma dama suna nan a kwance, dalilan siyasa ne ya farfaɗo da su. Don ba za mu ce maganan boundary kamar abin da ke faruwa a Ebonyi, ki ji waɗansu mutane ne kabilarsu ɗaya, addinansu ɗaya, ba cewa wai wani abin da kuma ki ji suna faɗa da juna. Kin ga wannan duka irin abubuwan kenan. Kuma akwai siyasa irin na yanzu, demokradiyya na amutu ɗin nan ko a rai suka jajjawo ko suke jawo ana yin su. Ba wai wani abin boya ba ne a ce ana tuhuman 'yan siyasa da yawa suna da 'yan bangogi wanda yake suna musu aiki. So da yawan su waɗansu 'yan banga ɗin nan da ke ganin su ƙanƙananan yara ne wanda yake sun dade a nan birane, suka zo suka koyi irin wayannan banganci, bayan sun girma su koma ƙauyukansu can cikin daji cikin karkara, su ma su je su zama manyan kansu. In gangan siyasa ta kaɗa, za ki ga an nemi irin su a yi amfani da su. An ce irin wannan tsari na shugaba mai wani cikakken iko, gona ma mai cikakken iko, sai ga kowa yana ƙoƙari ya ce shi yana da ƙila zai nemi hanyar da zai sai da wannan abun, wanda yake kuwa ba abu ne mai sauƙi ba. Yana neman haɗin kan jihohi da gwamnatin tsakiya da kowa da kowa, kuma mun shafaɗi maganan tsaro ɗin nan yadda za a magance shi aiki ne na kowa da kowa.
A nashi fashin baƙin, ƙwararre a harkar tsaro kuma shugaban kamfanin Beacon Consulting masu nazari a harkar tsaro a Najeriya da ƙasashen Sahel, Alhaji Kabir Adamu, ya yi bayani yadda yake kallon harkar tsaron a wata hira ta musamman da na yi da shi.
Ƙasa inda ya zan ana da irin matsala irin wannan rashin tsaro wadda babu kwanciyar hankali ga ɗan ƙasa, da kuma wanda ma yake tunanin ya zo ya zuba jari a cikin ƙasar, to abu ne mai tayar da hankali, tunda burin ƙasa da kuma muhimmin abu wanda ita gwamnati haƙƙi da ke kanta shine ta kare rai da kuma dukiya na ɗan ƙasa da ma wanda zai shigo cikin ƙasar. To in aka shiga yanayi wadda ta gaza ko ta kasa, wannan abu ne mai tayar da hankali.
To yanzu za a ce gwamnatin Najeriya ta gaza ke?
Ana iya cewa haka, duk da yake in aka yi haka ba ya mata adalci ba, don ba wai kanta matsala ya fara ba, matsala ce wadda take da asali kuma tana kokarinta. To amma muna iya diba kokarin da take yi din, tana yin shi ne bisa ga tsari ko kuma tana yi akwai matsaloli wurin yunkurin da take yi na shawo kan matsalar tsaron. Namu fahimta nan gizo ke saka irin matakai da take dauka wurin kokarin shawo kan matsalar tsaron. Har dai ita wannan gwamnati ta gaba Buhari, akwai fahimtar da ake da shi na cewa ta fi baima ƙarfin soja muhimmanci. Shi kanshi babban hafsan sojan rundunar ƙasa, wato General Buratai, a bahasin da ya bayar a gaban majalisa a baya-bayan nan, ya nuna cewa runduna tai tana jihohi 36 na ƙasan nan, har yake cewa kuɗaɗe ba fice shi ba. To amma mu fahimta wannan kusan ya tabbatar mana da fahimtar da muke da shi na cewa wannan gwamnatin ta tafi ba mu karfin soja muhimmanci a wurin fuskantar harkar tsaro. To a mulki na demokrasiya bai kamata a ce soja ba ita ke gaba gaba wurin kokarin magance matsalar tsaro. A tsari na demokrasiya ɗan sanda su ya kamata a tura gaba gaba. Shi mai saurare na iya cewa eh to a ɗan sanda na da matsaloli nasu, ba shakka suna da matsaloli, to amma hakkin gwamnati ne ta magance waɗannan matsalolin, ba ni da ke ba da ɗan ƙasa yake da wannan hakkin, ita gwamnati yake ke da wannan hakkin. Bai kamata a ce koyaushe ba muna ba su kusan dama su wato ƴan sanda kenan. To yau kusan shekara hudu wannan gwamnatin tana kan mulki da ta tunkari matsalolin da ke damun ƴan sanda ta magance su. To kila da mu samu kanmu cikin wannan halin ba na yanda sojoji suka yi yawa suka mamaye harkar tsaro a ƙasa.
To kana ganin sojoji ma sun gaza anya ƴan sandan Najeriya za su iya kuwa ko da ma an ce a dan gwada su?
Kamata yi adiba, kowace matsala tana da nata asali, tana da dalili. To kamata yi gwamnatin demokrasiya ta diba ta menene asalin matsala. In muka diba matsalar kashe-kashen da ake yi a Zamfara, ai an san waɗanda suke yi Fulani ne na daji, waɗanda saboda waɗansu dalilai suka dau makamai suka fara kashe-kashen nan. To ya kamata gwamnati ta yi bincike ta gano menene dalilan nan. Akwai fahimtar da muke da shi na cewa an bar wannan al'umar ba tare da wani tanadi ba, ba ta da ilimi na boko, ba ta da ilimi na addini. To in har za a magance wannan matsalar, kamata a fara tunkara suke ayi san hanyar da za a waɗanda ke da sauran rabo a jawo, sannan waɗanda cikin su har da gangan su waɗanda sun riga sun yi zurfi a ciki a dau matakin tsaro a kansu. To kuma wannan matakin bai wuci amfani da doka ba, abinda da turanci ake cewa criminal justice system. Shi mai laifi a kama shi a hukuntar da shi ta shari'a. Komai karfin sojan da za ka yi amfani da shi ko yan amfani da yan sanda, idan har baka kama mai laifi ba ka gabatar da shi gaban kotu, an tabbatar da cewa ya yi laifin nan, a hukuntar da shi, wanda shi ne zai zan kama horo ga wani wanda yake da niyyar shiga irin wannan hanya wadda shi wannan yake shiga. To zaka ga matsalar ba a magance ta ba. Akwai matsalar dumaman yanayi wadda turanci ake cewa climate change, wadda shi kanshi ya kare jawo zafafa matsalar ta wurin hili na noma da kuma bisashen ma kansu abincin da za su samu suke ci da kuma sace-sace na bisashen. Sai ya kamata da gwamnati ta diba waɗannan matsaloli ta magance su kafin har ta kai ga amfani da irin wannan karfi na sojoji take. Akwai iyakanmu da suke bude kusan free palo wadda ana shigowa da makamai, barayin nan na iya shigowa su yi sace-sacen za su yi fitar da abin da suka sata. Kin ga kenan sai gwamnati ta yi maganin wannan kafin ta shigo ta yi. To har yanzu ba mu ga cewa tana daukan matakai ba akan waɗannan matsalolin kafin har ta kai ga amfani da karfin soja.
To bancin waɗannan matsalolin me kuka hangane? Ba kwa ganin akwai wani abu daban da ke sa waɗannan mutane fitowa su dau makamai su ce za su yaki mutane?
Akwai tabbarewar shugabanci wadda idan muka fara daga ainihin shugabanci na siyasa da na addini da kuma na gargajiya ma na addini, wanda dukansu waɗannan in kin diba tun daga zaɓe na shekara 2007 muka fara fahimtar cewa arewa an samu taɓaɓɓarewa na shugabanci, dukka nau'i na shugabanci har da 'yan kasuwa ma su manya-manyan su. Sannan aka je ga 2011 in kin tuna, bayan zaɓen 2011 duk wani shugaba da ke arewa kusan matasan nan sun yi cikinsa. Akwai sarakunan da muke samu labarin sai da sojoji suka raka su fada saboda harin da 'yan matasa suka yi musu. Akwai shugabanni na al'umma na addini waɗanda su ma kusan matasan nan sun yi cikinsu. To duk al'ummar da ya zan shugabancin ta ya taɓaɓɓare haka har an kai ga matasa ba sa jin maganar da manya suke yi, to an samu giɓi.
To sai dai ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalo ya ce gwamnati ta yi hoɓɓasa a harkar tsaron.
A cikin wayannan shekaru uku da na shiga na hudu nan, kayan aiki da aka sai wa jami'an tsaro daga sojoji zuwa sojojin sama da ta ruwa da 'yan sanda ba kaɗan ba. Ni a gane na inda wannan matsalan take shine ana bukatan karin jami'an tsaro waɗanda muke da su sun gaza. Wannan ita ce magana, domin idan ka duba didigin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar cewa yawan 'yan Najeriya yanzu tana miliyan 201 kenan, idan ka gudata da jami'an tsaro da suke kasa, to ba su kai na iya biyan bukata ba, na ɗaya kenan. Na biyu, rashin aikin yi ma matasa. Idan ba an yi rigakafin wannan ta a tabbatar cewa an tunkare ta gabaki daya tun daga kasa zuwa sama ba, to ba ma za a samu cikakken nasara a cikin wannan yakin da ake yi da manyan laifuka ba. Don me? Domin ita gwamnatin tarayya ne kadai take da kyakkyawan tsari na ayyuka wa matasa. mafi yawan jihohin nan ba da aka samu wata jiya da tana da wata sare mai kyau ba. Karshe ma sun dawo suna fakewa a cikin sare na gwamnatin tarayya, na ba matasa aiki, na ba yan kasuwa kudi, na taimakon marasa galihu. Su jihohin fa me suke yi? Karana hukumomi me suke yi? To idan waɗannan matakai na gwamnati guda biyu ba a bar su sun gudanar da aikin su bisa ga tsarin mulki ba, to wallahi tallahi ita wata gwamnatin tarayya wata rana za ta tashi, za ta fare kaman giwa ne wanda ta je wahala ya kashe ta.
Anan za mu dasa aya 20 a madadin Kabir Adamu na Beacon Consulting da Manjo Bashir Shu'aibu Galma MNI mai ritaya da ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalung. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga tsarabar raba dada.
Sunana Maryam Ahmad Mutlau daga makarantar Ahlillahi Academy wanda yake Wasabot Quarters Bauchi Amuri Salah Muhammad Way Bauchi State Nigeria. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhaqqa malhaqqa wama adraka malhaqqa. Kazzabat Samudu wa Adun bil qaryah. Wa amma Samudu fa uhliqu bidagiyah. Wa amma Adun fa uhliqu birihin sarsaril atiyah. Sadaqallahu al-azim.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da Sarfili zai kawo mana labarai amma wannan karo a takaice.
A takaice, baba shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake da China ta ruguje ya kuma nuna abin da kowa yake gani a matsayin yakin cinikayya tsakaninsa da manyan kasashe biyu masu tattalin arziki bi a duniya, da cewa an zuzuta maganar. Ya ce muna tattaunawa kuma za a ci gaba da yi, a cewar Trump lokacin da yake amsa tambayar muryar Amurka da ta yi masa a fadar White House safiyar jiya Talata kafin ya hau jirginsa da ake kira Marine One. Trump ya ce mun samu amincewa kan wani batu amma kusan ƙarshe sai suka ƙi amincewa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov sun amince da tattaunawar yin aiki tare domin farfaɗo dangantakar da ke tsakaninsu da kuma buɗe kafofinsa, wato kafofinsa da za a ke ganawa biyu bayan tattaunawar da aka yi jiya Talata a birnin Sochi. Ko da yake Pompeo da Lavrov sun tattauna akan matsaloli masu yawa da ke tsakaninsu da dama na ƙasashen waje, ciki har da matsalolin da ake fuskanta a Iran da Koriya ta Arewa da Ukraine da Siriya da kuma Venezuela, ba su dai samu nasarar cimma matsaya akan matsalolin ba. Karin harbin bindiga ya barke da yamma a ranar Litinin a birnin Khartoum lokacin da jami'an tsaro suka yi arangama da masu zanga-zanga a daidai lokacin da kwamitin soja da ke riƙe da mulki a Sudan ya sanar da cewa an cimma yarjejeniya da shugabannin masu zanga-zangar akan mulkin ƙasar. Jami'an tsaro sanye da kaki ɗauke da makamai sun riƙa kawar da shingayen da masu zanga-zanga suka kakkafa, suna harbi da bindiga da amfani da barkonan tsohuwa da kuma dukan masu zanga-zangar. Waɗansu shaidun gani da ido sun ce an kashe mutane da dama, an kuma raunata wasu. Ministocin ƙungiyar tarayyar Turai na kira da tsagaita wuta a cikin gaggawa a ƙasar Libya, kana ta yi wa ɓangarorin biyu kashedi da su koma teburin sulhu domin ɗinke ɓarkar da take tsakaninsu. A wata ganawa da ya yi a Brussels ranar Litinin, ministocin sun ƙara da jan hankali akan faɗan da ya ɓarke a kusa da birnin Tripoli wanda aka fara a watan da ya gabata.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da hantsi za a ji mu ɗauke da wasu sabbin labarai, rahotanni da shirye-shirye. Sai dai kafin mai sallama da ku, za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Malam Bako a Sabon Zango, Accra, na rasuwar Alhaji Sulaiman Sha'ibu Bako, wato Sarki Fawa, wanda aka yi jana'izarsa a jiya, wato aka yi jana'izarsa a jiya Talata kenan, kuma za a yi addu'arsa a ranar Lahadi mai zuwa, wato 19 ga wannan watan Mayu a nan Sabon Zango. To Allah ya ji kansa da rahama da duk magabata baki daya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ba da umarni, wato Malam CD, da kuma injiniyanmu na wannan safiyar John Ellison. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Salamu alaikum.
VOA Afrique.